أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan wasu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasi a yau muna masu farawa da roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani. Allah ta'ala ya sauke mana bin dukkan umurni na Qur'ani da kuma nisanta dukkan sani nasa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Ibadu da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya karbi daidai din mu inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu kan addininsa ya ɗauki rayuwarmu kan imani. Muna kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ya magance mana. Fitintinu da ake da su musamman na kashe-kashe ko abin da ya shafi garkuwa da mutane muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana karfansa. Waɗanda suke cin riba da wannan harkokin din kowane na mutane ne Allah ka shirye su. Idan ba za su shiri ba Allah ka mai da bala'i da fitina da musifa ta kare a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya kara bayin Allah na ƙwarai. Allah ta'ala ya amintar da mu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 12 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah. Idan ba a samu canji ba yadda na faɗa ranar Asabar mai zuwa mai yi akwai fatan za a gabatar da launching na ci gaba da gina wannan markazi Islamic Center ɗin wanda a ciki akwai masallaci da sauran wurare da suka shafi na karantarwa da abun da ya kama da wannan. Na tabbatar da kwamiti za su yi bayani daga baya. Kula ga wannan tafsirin mata a ranar in har an samu yin launching din a ranar za a ɗauke tafsirin mata. Aran ba ya fara amma mai iya yi wa Lahadi din da za ta biyo baya mai iya yi wa na samu lokaci ni na fara. Insha Allahu ta'ala ina fatan da ya takaita tun darusawa mata din kada Ramadan ta wuce ba a keɓance su da wani darasi ba. Tare da cewa wannan din ma fata su ake yi. Shi wannan darasin ma a yi na maza ne da mata. Ku ne kuke zuwa gaba gare da masu ma suna biyu akwai bangare da mata da suke zama
kamar lokaci akwai darasi da ake ware wa iyaye mata a karantar da su, wasu lokuta sun fi mu bukatan wa'azi da yawa, mu da su duka Allah ta'ala ya taimake mu akan daidai ya ba mu ikon kaucewa sabon sa. A in akwai tambayoyi Malam Ibrahim bismillah zo. To yana bani labari litinin ma ba aiki zo, yana so a ce ranar ma za a yi kenan zo. To bari mu ga me Allah ta'ala zai hukunta to. Amin ya rab. An samu karin kafofin talabijin da rediyo da za su ɗauki wannan tafsiri idan Allah ta'ala ya taimake mu a kan nan ba na nawa muka tsaya, a kan nan ba na 70, yau an samu na 71. To bi ma'ana kenan tsakanin rediyo da talabijin da abin da ya kama da wannan mun samu kafofin watsa labarai guda 71 da suke yadda da tafsirin. Muna roƙon Allah ya karɓa, Allah ta'ala ya karɓa, Allah ta'ala ya karɓa. Muna roƙon Allah ya sa a cikin mizanin ayyuka na ƙwarai waɗanda suka ɗauki nauyi, Allah ta'ala ya tsinda masu a gidan aljanna gaba ɗaya. Na 71 an samu practice FM mina daga 7:30 zuwa 8 na dare, wanda ya ɗauki rai'a Alhaji Lawal Abubakar Takuti ko inda ya kuskuren furta sunan ya ce mun Takuti ne ko ne? Takuti ne ko? Kar baka mun gyaran kura baka iya ba, ga san mutane da garaje. Akwai wanda ya sai da ake furtawa? Eh? Ba kuti ne? Wannan ta aka sa, to sai dai wanda ya rubuto ne ya kwafta. Amma a nan dai an sa TAKUTI. Eh? Takuti ne ba? Akwai Takuti. To wannan suna ga abali sai ran nan kuma makaranta sai a zo a koya mun yanzu dai a yafe mini. A yafe mun ran nan kuma makaranta sai in koya. Allah ya biya shi da gidan aljanna da duk wanda suka ɗauki nauyi na baya. Wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya ƙara wa malin lafiya da nisan kwana gami da ilimi mai amfani. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya cika iyayen malam da na alaramma da sauran musulmai baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Tambaya ta ita ce malam, an cire mun haƙori a bakina washegari na ɗauki azumi kuma sai dai ta amai, amma idan amai ya zo ana samun ɗan jini kaɗan a cikinsa da kuma yawan miyau, shin yaya hukuncin azumi na? Don Allah amsa mun wannan tambaya tawa cikin gaggawa daga Malam Suleiman Nura Barwa Karo local government Kaduna. To ya ce a amsa da gaggawa, ina ji yana ba da umarni. To insha Allah mun ji a karamakan da za a amsa da gaggawa. Akwai hadisi na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi, hadisi na 720 a littafinsa da manzon Allah tsira da aminci sabba daga rike cewa man zara'ahu al-qais fala qada alaihi wa man istaka falyaqdi. Ma'anar sa dukkan mutumin da amai da kansa yake zuwa masa da kansa amai din yazo, wannan babu wani ramafan azumi a kansa. Idan ya zama rashin lafiya ya sa ko cire haƙorinka aka yi ko haka kawai abinda ka ci sakur sai fito maka, to baka haɗi sai ka fitar da shi, to anan babu komai. Amma duk wanda da kansa ya kwakulo amai din da gangan ya kwakulo, to wannan a magana mafi inganci zai rama azumi guda ɗayan da ya kwakulo din. To za ka kai a halinka ai haƙori aka cire maka. Kuma anan mun yi karatu na cewa cire haƙori da abin da ya kama da wannan baya sa azumi ya kare, matuƙar shi kaɗai ɗin ne. Don haka azuminka insha Allahu ta'ala yana nan garau, wallahu ta'ala alam. Ina fatan mu amsa ma da gaggawa ko? Sai mu ce da gaggawa ko ba. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, fatan kana lafiya. Amin insha Allah. Allah ya kara wa rayuwa albarka. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam ni masoyinka ne, to Allah da kake so da shi ina roƙon ya soka. Ina roƙon Allah ya tare mana kai duk inda kake. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam mutum ne aka same shi yayi zina a cikin watan Ramadan, kuma yana azumi. Malam menene matsayin azuminsa? Daga Ibrahim Wakil. to yin zina kanta haramun ne, mu'amala da iyali ta halal ma a Ramadan a lokacin da ake azumi haramun ne. Idan ka duba cikin littafin Lajnatud Da'imah lil Buhuthil Ilmiyyah na Permanent Committee na fatwa na Saudi Arabia a mujalladi na 10 namba na 300 sun bada fatawa akan wannan cewa duk wanda yake ko ba mutum matarsa ne yayi akwai kafara a kansa. Akwai kafara a kansa dogaro da hadisi da yake sananne wanda yana nan a Bukhari da Muslim. Hadisi Bukhari ya kawo shi hadisi na 1936, Muslim rahmatullahi alayhi ya kawo shi hadisi na 1111. Da wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah halak, ya manzon Allah na halaka, manzon Allah na shiga uku na tabi, yana fada manzon Allah ya ce ma a halakata, ne yi halakar da kai. A wata riwaya ya ce halaktu ya Rasulullah na halaka da shiga uku, manzon Allah ya ce me ya shigar da kai uku, ya ce wa qa'atu al-imra'ati fi ramadana wa ana sa'im, yace yayi mu'amala na aure da iyalinsa a watan Ramadana kuma yana azumi. A wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya bashi matakai uku. Na farko yace ka je ka yanta baiwa, yace manzon Allah la aqsati wallahi bani da halin yanta baiwa, bani da hali shi talaka ne. Na biyu yace masa kuma ka ciyar da miskinai guda nawa, guda 60, kowane miskini ɗaya azumi ɗaya, 60 miskinan, yace la aqsati. Sai ce fasum shahrayn mutatabi'ayn, ka je kai azumin wata biyu a jere, yace manzon Allah la aftati wallahi ba zan iya ba, saboda shi ba zai iya yi ba. A ka'ida har manzon Allah da ya karshe ba da sadaka, wanda na san san hadisin wannan sadakan da ya bashi, yace ya je shi da ita, ba ta sa wai kaffaran azumi ya fada akan wanda yayi wannan mu'amalan aure a yau ba, wancan ya shafe shi ne. Amma bai zama dalilin cewa kawai yanzu duk wanda ya yi kuma ya zo ya complain sai a ba shi buhun shinkafa a ce ka je gida ka ci da iyalanka ba. To da haka a magana mafi yanzu suka ce akwai kafara, kafarar nan in ma yanta bai ba, in ma ciyar da miskinai, in ma kuma yin azumi. Duk inda aka kira kafara a hadisi ko aya, a jerantawa, in zai yi ka jerantan an fi son jerantawa. Idan ba zai yi ba kuma ana iya ɗaukan kowanne a yi shi. Baya ga wannan kuma sai ka yi ta tuba zuwa ga Allah. Don akwai keta alfarman watan Ramadana, keta alfarma ta bangare biyu, bangaren farko wajen sabon Allah din, bangare na biyu wajen kuma cutar da azumin da kake yi, don shi ma azumin bawan Allah ne. Wannan kuma tsakaninka da Allah ba mai shiga tsakani ya hana ka tuba, amma kuma sai ka tashi da gaske ka tabbatar da ka biyo bayan wannan aiki da kai mummuna da kyawawan ayyuka saboda tafiyar da wannan mummuna din. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare wanda ya aikata wannan din, kuma Allah ta'ala ya kare dukkan sauran bayin Allah, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi tubansa idan ya tuba. Wannan yace assalamu alaikum sheikh. To ni almajiri ne, kalmar na je ni sheikh ne. Allah ya kare mana imanin ka da na al'umma gaba ɗaya, amin ya hayyu ya qayyum. Malam, don Allah ina fara addu'ar ka da ta al'ummar musulmai saboda jarraba wanda Allah ya min kala kala. Imanina yana neman ya dan tafi, ina neman Allah ya bani miji na gari mai kaunata, mai imani da sanin ya kamata, mijin marainiya, kuma Allah ya sa na zama mafi daɗin mu'amalar aure gare shi. Nagode. Wannan tambaya ce ta baiwar Allah mace. Muna roƙon Allah ta'ala ya baki salihin miji, Allah ta'ala ya baki salihin miji, Allah ta'ala haɗa ki da abokin zama da zai zama sanadiyyar shiganki aljanna tare da shi gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya baki abin da yafi alkhairi gare ki, kuma yadda kika roƙi mai addini, Allah ya baki mai addini, kuma kin tsaya dai akan mai addini, to Allah ya baki dukkan wani mai ni'imar duniya da lafiya, ya haɗa miki gabaki daya. Imaninki kuma kar wannan ya taɓa imaninki, ki haƙuri. Shi mutum mai imani Allah yake jarrabawa, in ka ga wai ba a jarraba ka ba, wallahi wanda suke da fakarancin jarraba a duniya su ne asalin shaidanu. Yanzu wanda za ka samu tantirin shaidani ne, ba ruwansa da harkar Allah, amma bai da matsala kusan kowace iri a duniya. Ga shi da lafiya, ko jaki bai kai shi lafiya ba, kuma in kudi yake nema duk abin da ya taɓa arziki ne.
haka kawai zai zauna yadda ka san ice wata guda shekara guda zai yi bai san wata matsala ba. To irin waɗannan mutane da babu Allah gaba gare su, su suka fi kowa karancin jarrabawa. Amma duk mutumin da yake wai yana son Allah zai bi Allah, to shi sa tsakani da Allah baya rabuwa da jarrabawa. Kawai addu'a sa ɗaya shine Allah ya jarrabe shi da abin da imaninsa zai ɗauka. Duk wanda kake gani wai kake ganin sa wai mutumin kirki ne, wallahi tawakkali ne, ba mai imanin da baya cikin jarrabawa. Ko jarrabawar rashin lafiya, ko jarrabawar kuncin rayuwa, ko jarrabawar abaka rasuwa, jarrabawa kala-kala, ko na rashin lafiyan iyalinka, ko na 'ya'yanka, mai imani baya rabuwa da jarrabawa. Kuma dukkan Qur'ani babu inda Allah ya ce wai masu jarraba ba za a jarraba, masu imani ba za a jarrabe su ba. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Wannan cikin Baqara aya ta 155 da 156 da 157. Allah faran tsuwa yace wala nabluwannakum ga lamul qasab ga nunut tawkid. Dukkan wata rantsuwa da kake da shi me ba fada wurin ba. Wala nabluwannakum in kaga dama ka ce wallahi sallahi billahi fi dal sabab za mu jarrabe ku. Allah yace wallahi zai jarrabe ka saboda kai imani. Sai dole ka shirya wajen jarrabawa. Kuma annabawa da manzanni sun fi kowa jarrabawa. Amma idan Allah ya taimake ka da imanin ko ya taimake ki da imanin, jarrabawa ana sabo da ita. Idan ta fara a farkon rayuwa sai ta baka tsoro, amma in ta shiga jikinka to ba ta kuma ba da labu, saboda ne kawai ka mai da al'amari gaba ɗaya zuwa ga Allah. Saboda za a kai matakin da zai wahala wata jarrabawa ta faru gare ki ko gare ka da ba wai sabuwa ce. Ko me ya faru kawai repetition ne ya taɓa faruwa a baya. To na me zai tada hankalinka ko hankalinki? To yanzu kina gaban farko ne. Jarrabawa na jikirin aure a yi haƙuri da ita. Ai ga nana Maryamu mun karanta jarrabawarta. Ita ba ta mai auren ba Allah ya jarrabe ta da haihuwa. Akwai jarrabawa da ya wuce wannan? Ai jarrabawa ce mai girma. Kin samu ikon ma ki tambayar. Ita haka kawai aka mata bisharar haihuwa ba ta da aure. Ai jarrabawa Allah ya bata, kuma ta karɓi jarrabawan ta yi imani da Allah. Kuma shi ne amfanin jarrabin da muke yi. Ina ƙara miki wasiya da ki yawaita kuma addu'a da rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Wannan addu'a ki ta maimaita ta bakinki yana faɗa zuciyarki na bi. Ya Allah ka ba mu daga matanmu ko daga mazajenmu, saboda azwaj sun iya ɗaukar maza da mata ne duka. Da zuriyar mu qurrata a'yunin, an ce qurrata a'yunin shine fakuli washrabi wa qarri aina da muka karanta a nan. To wannan shine qurrata a'yunin. To addu'a rabbana hablana min azwajina, wacce kaga ayar suratul maryam aya ta 26, wannan kuma furqan aya ta 74. Allah yace ki ta maimaita wannan, shi yasa aka ba mu addu'ar. Kuma yin addu'ar neman miji na kwarai da ƴaƴa masu albarka, ko addu'ar neman mace ta kware da ƴaƴa masu albarka, ya shiga cikin siffar bayin da Allah zai musu rahama. Saboda ai cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kin kika dauko tun daga aya ta 63 har zuwa ta 74, har karshen suran ana bayanin siffofin bayin da Allah zai musu rahama ne. To zaka sai ki dauki wannan jarraban da Allah miki akan wani mataki ne na zaki addu'a don ki tabbata a cikin bayin da Allah zai musu rahama. Kuma ki gane cewa ita duk jarraba wannan fa duk karshen ta duniya ne. Duk jarrabawa a duniya ne, aka je lahira babu bakin ciki, babu talauci, babu cefane, ba matsalar aure, ba kayan aure, ba bacin ran miji, babu kudin haya, ba kudin makaranta, ba kudin cefane, babu aihuwa, babu rashin lafiya, duk waɗannan babu so aljanna. Ga wani gardi sun ya gyara zaba sun zai Allahu akbar, an tabo inda ya bar daɗi kenan. Aljanna duk waɗannan babu wani abu, babu nasab. Duk wani abu na wahala ko na damuwa babu a cikin zuciya. In wani ɗan'uwanka yana ma ƙinka, in yana da imani sai an tunkuce ƙiyayyar a zuciyar. In aka shiga aljanna kowa na son kowa ne. Kuma matanka na duniya za a kai maka, mijinki a duniya za a kai miki, a yadda muke a mummo kadan nan ba haka za a kai mu ba kowa sai an yi panel bitin dinsa an miƙar da shi ya miƙe tukunna sai a kai mutum aljanna in ma tarka ne haka za a yi ba za a kai maka ita da take ba sai an gyara maka kowa idan ka ganshi aljanna fa na daban ne original za ka ga mutum Allah ta'ala ka kai mu Allah ya saki ta jaraba wannan dukkanmu Allah ya ba mu ikon cin kowace irin jarabawa har amma sai mu yi tafsiri muka biyo ta dan aljanna nan dadi gare shi karatun ba zai yi ba yau za mu tashi akan darasi na 12 a watan Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala jiya mun tsaya kan yana bismillah tashi inda za a tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله ضيق الماكرين
الله يساك على الجنة آرما za mu tashi akan daidai aya ta 50 a cikin suratu Ali Imran sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama Allah ta'ala yace wa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati yana mai gaskata abun da ke gaba gare shi na me na at-taura wa li uhilla lakum ina kuma halatta muku ba'd allazi sashin abun da hurrima alaykum aka haramta muku waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku daga da aya daga wajen mahaliccinku fattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa atiquni kumini biyayya wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura iya mai gaskatawa wa kenan shine annabi Isa amma wannan ayar in an ce musaddiqan menene matsayin wawul din wawul asaf musaddiqan fa anahu hal ne yana bayyana halinsa shine gaskatawa ne musaddiqan mimun din ziyada ne musaddiqan ala wazani mufa'ilan mufa'ilan shine mizanin sa za'ida ne mimun din to wannan adadin wawu din akan yana akai asafin akan yana akai adadin in za ku faɗa ku faɗa da ƙarfi
akan da rasulan
adadin akan ayar wa rasulan din ne amma malamai suka ce za mu shiga tsakiyar da sai mu dauko inni kadi ji'itukum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati sai a hada da sauran abubuwan da ya gaskata din saboda zai zo ji'itukum musaddiqan lima bayna yadayya nazo muku ina mai gaskata abin da yake gaba gare ni mafhum tayyib don haka annabi Isa ya ce yana gaskata abin da ya riga ya shi na me na at-taura shine wa musaddiqan lima bayna yadayya kalmar bayna yadayya shine gaba gare ni kuma iya daukan baya gare ni in an ce yadayya ko yadayki a larabci yana daukan gaba kuma iya daukan baya sai dai ayati za ta nuna maka shin gaban ake nufi ko baya so tunda yace at-taura wa aka bawa at-taura an ba wa annabi Musa alaihi salam tsakanin annabi Musa da annabi Isa waye riga zuwa? Annabi Musa shi ya riga zuwa gabanin annabi Isa. Sanda aka turo annabi Musa aka bashi attaura, aka turo annabi Isa aka bashi linjila. Menene tsakanin su na shekaru? Shekara nawa ne tsakanin annabi Isa da annabi Musa? Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, cikin al-Jami' li Ahkamil Qur'an mujalladi na 6 namba na 121 ya kawo maganar Ibn Sa'ad shine mai al-Tabaqat, cewa tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai 1,700 sana, wato 1,700 sana kenan. A tsakanin su akwai shekara 1,700. Bai tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara 1,700. Shekara nawa ne tsakanin annabi Isa daga haihuwarsa zuwa aiko as-sadiqul masduq, shugaban manzanni da annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shekara nawa ne? Malamai sun kara wa juna ilimi, amma dukkaninsu suna wajen shekara kamar 600 ne. Sai dai shi Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, maganar da ya kawo na Ibn Sa'ad shine daga haihuwan annabi Isa zuwa fiyayyen halitta akwai shekara 599. 599 years. To kaga kenan tsakanin annabi Musa da annabi Isa ya fi tsawo, saboda shekara 1,700 ne, wannan kuma kusan shekara 600 ne, ko wani adadin da ke kusa da haka matuƙa da gaske. So da haka abin da ke fasara mana musaddiqan lima baina yadayya ya zama kenan yake gaba gare ni, tunda annabi Musa ya riga shi. Amma a wata ayar zai zo maka lima baina yadayya, kuma zai dauki baya. Sannan kuma inda kawai baina yadayya ko baina yadayki yake daukan gaba kwata-kwata babu baya, shine idan a cikin ayar aka ce wa ma khalfahu kaman ya'lamu ma baina aydihim. To kaga anan a cikin ayatul kursi ne, ma ayat 255. To kaga anan tunda an kira khalf, to kai tsaye baina yadayki ya zama gaba ne. Mafhum? Zaka duk inda aka ce khalf, to baina yadayhi gaba ne. Amma in ba a faɗa ba, dole sai an kula a ga shin yana ishara zuwa ga mustaqbal ne ko madi ne. Madi shine abin da ya wuce, mustaqbal shine abin da zai zo in the future nan gaba. To anan ayar ya zama madi ne, abin da ya riga ya wuce. Zaka wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taura, kuma su manzanni dukkaninsu babu wani wanda yake kare da dan uwansa, dukkan su bakin su daya. Me dalili? Tushen su daya ne, mabiyan ne ake samu ake rikici. Wannan yace bai yadda da wannan ba. Yahudu suka ce ba su yadda da annabi Isa ba gaba daya, ma suka kare ta shi. Nasara suka yi rejectin annabi Muhammad, suka yadda da annabi Isa da Musa. Mu kuma da Allah ya taimake mu, sai muka yadda da kowa a cikin su, ba wani annabin da muke karyatawa. Don haka annabi Isa yana gaskatawa, At-Taura tana gaskata abin da ya riga ya tana takaddu. Arama za ka yi ba mu koda misali dai da zai fitar da wannan.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى
Wannan aya na cikin suratul Ma'ida aya ta 46. Allah ta'ala ya ba mu labari da cewa qaffaina ala afarihim bi Isa ibn Maryam, sai muka biyo bayan annabawan da aka kira a baya da Isa dan Maryam. Isa dan Maryam da yazo ne yake musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura, musaddiqan lima wa qaffaina ala afarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-taura wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur. Kaga annabi Isa da yazo shi yana gaskata lima baina yadayhi min at-taura, sannan sai muka bashi injila, injila kuma fihi hudan wa nur, a cikin injila din akwai haske da shari'a, kuma linjilan ma tana ne musaddiqan lima bayna yadayhi, wato annabi Isa yana gaskata at-taura, linjila ma tana gaskata ne at-taura, don haka musaddiqan lima bayna yadayhi sau biyu aka kira. Na farkon shine annabi Isa ne yake gaskatawa, saboda waqafaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi. Saboda kaga ke dan wannan iya fassara wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura, saboda ka gaskatawa shine annabi Isa ya gaskata littafin da yazo da shi na linjila yana gaskatawa. Idan kaga littafin Allah da suka rigayi Qur'ani ba su gaskata Qur'ani ba ɗayan biyu, ko ba a fahimce su ba ko kuma an jirkita su, ko ba a fahimta ba ko kuma an canja sakon da ke ciki, saboda sauran al-kutubu sabawiyya Allah bai alƙawarin zai kare ingancin su ba, Qur'ani ne kadai Allah ya alƙawarin ba za a taɓa iya gurbanta ingancin sa ba. Shi Qur'ani duk duniya ba wanda yake kare harfi ne ko ya rage. Wannan gata da kariya da Allah ya ce wa Qur'ani, sauran kutubu sabawiyya bai faɗa haka akan su ba. Ya tabbatar da cewa a babin jarraba za a bar mutane su yi amince su karbe su da suke ko su canja su. Shi yasa idan ka karanta su, musamman in kana karanta preface nasu da forward, za a ga bashin kala-kala-kala ne, wani a cikin bashin ɗin ma da kawai suke cewa mun fahimci akwai kurakure ne, muka yi ƙoƙarin mu gyara. To kaga idan ɗan adam ya ce zai gyara kuskure a littafin Allah, wanda tabbaci kake da shi, shi ba zai kuskure a ciki ba. To ba shi Qur'ani tun daga zamanin sahabbai da aka saukar zuwa yau babu harafi ɗaya da aka canja a cikinsa, kuma alƙawarin Allah ne babu wani littafi da ya kai Qur'ani girma da ke da saukin hadda kamar Qur'ani. Yanzu dai a ranar a zaune a nan yake, limamai suna mana tarawihi da tahajjud, mutum zai zauna ya karanta ma Qur'ani daga farko har ƙarshe, kuma yana tuntuɓe, in daga sama ya tuntuɓe waje mai wahala za ka ga za a samu wani aran ma zai sa da shi. In izu ɗaya ne daga sabbi suna rafika na ala zuwa ƙasa, to za ka samu sama da aran ma 100 a masallacin, kowa zai tuna maka. Saboda aka sauko ƙasa arabomi suna yawa. Arabomi suna yawa, in dai aka zo irin su a Namtara, to in ka kuskura kai tuntuɓe kana limanci, don kai wasa sai a ruɗa ka da kin za ka mara sallah. Saboda kowa da kowa zai zama ba ka mutu ba ka mutu zaka zo. Alamin da aka dahun fizi, alamin da aka rinza ka kowa yana sai ba za a babu mutu dai ba. Saboda a nan arabomi suna yawa, amma lokacin da aka daga irin su ne sa'i ko ba'i da kowa nan saka dan to zai ga mai tayarwa ɗaya ne ko biyu, kuma ka'ida tayarwa ban mutum ɗaya yana yi sauran shiru ake yi, kuma ba a gaggawan daga liban ya ɗanyi tuntuɓe sai a tare. Shi Qur'ani yana da mu'jiza, in ka bar gwani na gwanaye a cikinsa da kansa zai yi riba, saboda duk inda ka kuskure sai ka ji bakinka ya lankwashe, duk inda ka yi tuntuɓe sai dai mutum ya daure, amma shi da kansa sai ya gane akwai matsala a wurin, jikinka sai ya gaya maka. Kuma duk wanda ya san Qur'ani haka ne, in dai ka kauce wa hanya, duk inda ka sauka akan hasalin main hanya ɗin ka ɗan shiga shoulder kaɗan sai ka gane shi Qur'ani ai maganar Allah ce. Wallahi duk inda muhaddisin Qur'ani ya ɗan yi taɓa shi zai na gaya masa, sai zai rika jin ko za a tayar koyi, amma dai shi ya san jikinsa ya gaya mara akwai wani abu. So duka kutubu samawiyya takaddun da Allah ta'ala ta sauƙar ba sa kare ta junansu, dukkanin su in dai wai ba a jirkita su ba, saƙon ɗaya ne a wani ɓangare, a ɓangaren kaɗaituwar Allah, a ɓangaren aƙida da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ko da a ɓangaren ibadu wani ya saba wani, to sai kaga iya tabbatar da cewa waɗanda suka rigaye ni sun zo da saƙon kaza da kaza, ni na zo da kaza da kaza. Mafhum? Tayyib. To da haka wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat, na littafin at-taura da aka ba wa annabi Musa alayhi salam. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Muhaymi al-Tamimi rahmatullahi alayh yace a dukkan takaddun da aka ba wa banu Isra'ila, a zahirin abin da muka fahimta daga nassosi babu littafin da ya kai at-taura girma, waɗanda aka ba wa banu Isra'ila shine mafi girman littafi, saboda mun ci akwai annabawa da yawa ga banu Isra'ila. Na farkon su annabi Yusuf dan annabi Yaqub, na ƙarshen su annabi Isa, su a duk takaddun da aka ba su a taura ne mafi girma. Bayan nan duk takaddun da Allah ya saukar kutubu samawiyya a abin da ya bayyana a nassosi daga Qur'ani sai a taura. Wannan ita ce fahimta da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alayhi, kuma kaga yadda Allah yake bada hujja da at-taura a cikin Qur'ani, kuma annabi idan ya zo yake tabbatar da sakon at-taura zai tabbatar maka da cewa lalle at-taura babban littafi ne a wurin Allah ta'ala, yana iya yiwa ya zama shine na biyu bayan Qur'ani ya zama na farko. Mafhum tayyib. Walikushilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, kuma na zo ne na halattar muku. Wannan lamun din walidin wani iri ne? Litta'alil ne, ana ce mata lamun ta'alil a wurin malaman nahawu. Tana bayanin illan zuwansa. Illa shi ne kamar a ce sababi ko dalili. So da haka ya zo shi ne da injila annabi Isa, yana tabbatar da gaskiyan at-taura cewa Allah ne ya turo at-taura ga annabi Musa. Bayan nan kuma ya halasta wa banu Isra'ila بعض الذي حرم عليهم ساشن ابن دا اكا حرم تامك سبودا مين سبودا بنو اسرائيل مسمى وطن دا اكا ايقو النبي موسى جريس تبت قرآن يا بيضا سنة دا انا ننتور الكيش انت كارنت بقرة تكارنت ماجدة كوين انزا كان جسر بنو اسرائيل باها قامت متون متوني وين متون سي اللن دا ييش متاني وين متون يي الكافرة a turo annabi yace wai shi ba zai gada annabin ba sai Allah da kansa ya zo gabansa ya ce ni na turo shi. Shi Allah ya zo a ganshi, shi wai Allah ne zai zo a masa interview a masa tambayoyi, yasa wani kafirin aika ta ka san original ne wannan ya ji wani. Sai Allah ya zo, in kaga yadda suka mu'amalanci annabi Musa suka bashi wahala. In ana maganar wahalar da'awa wajen karantarwa, annabi Musa ya ce da suka fi kowa shan wahala saboda mai saboda taurin kan banu Isra'il da aka aike shi zuwa gare su. To a lokacin wannan taurin kan gaba na suratul baqara da ke sassaniya duka ai nasu ne da yawan tambaya a abinda in an ce ku yi kaza sai a sai ai ta tambaya a bata lokaci a jeyi. Duk wannan wahalar sun sha ne saboda mai saboda taurin kai da zalunci da rashin sanin ya kamata. To banu Isra'ila zamanin annabi Musa an haramtar musu ababe da yawa, zamanin annabi Isa kuma sai Allah ta'ala ya halastar da sashen ababen da aka haramtar musu. Mafhum sai fara maza ke bamu misali da yake biyo Qur'ani.
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ الْيُظُهُرُ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا
لَقَاعِدُونَ. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَنَنْ دَيْ زَمَا سِكِنْ سُرَةِ النِّسَاءَ آيَةَ دَلِيلَ سِتِرْ مُحَمِّ الشَّهِدْ فَبِظُلْمٍ تَبُوْدَ ذَالُنْشِ نَسْوَى فبالظلم من الذين حادوا لا يقودوا الله يتي حرمنا عليهم طيبات اكوي اباجن دا اصلي حلال ني ما سجادي سي موكا حرام فالمسو كاغا سنيي زالنتي وبصدقهم عن سبيل الله كثيرا كما سنا صدوا سنا حدا مثال فهمتن غسكيا كاغا ا wannan ayar laifi biyu yasa Allah ya haramkar musu abunda inda ana zaune lafiya halal ne. Na farko zalunci, na biyu hana mutane fahimtar gaskiya. Ga aya ta biyu da aran mai kawo cikin suratul an'am aya ta 146. Wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhi zufr, akan waɗanda suke yahudu mun haramta musu kullabi zufurin wa minal baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi azmin dhalika jazaynahum bi baghyihim wa inna la sadiqun. A wannan aya ita kuma Allah ta'ala ya bayyana ya haramtar musu ababe da ya shafi kamar rakumi, wasu malamai suka ce saniya ta shiga ciki, abin da ya shafi naman zomo, naman damo, dabbobi da dama Allah ta'ala sai haramtar wa banu Isra'ila. Kifansu da man da ke jikinsu ba aka haramtar musu, sai ɗan kaɗan aka toge. Asalinsu halal ne, amma me yasa aka haramtar musu? Saboda zaluncinsu da rashin sanin ya kamata. Sadaka Qur'ani ya bayyana mana an haramtar musu da wasu ababe. Kuma a yanzu ba a saukar da Qur'ani. Sheikh Muhammad Salih da sabirin mun ke cewa tunda ba a saukar da Qur'ani Allah ba zai turo da bai ce ya halaltar ko ya haramtar ba. Biyayyar mu ga Allah sakarsa Allah ya sauke mana rayuwa mu ji dadi. Dadin rayuwa ba a kudi yake ba. Dadin rayuwa ba a mulki yake ba. Dadin rayuwa ba a jari yake ba. Dadin rayuwa yana cikin imani da aiki na kware. Duk jama'ar da suka yi imani da aiki na kware Allah zai ba su sauƙin rayuwa. Waɗanda ba su yi imani da aiki na kware ba, ko Allah ya ɗauke wasu ni'imomi gare su da suke so Allah ya hana su kuma koya su kai ba za a ba su ba, ko kuma Allah ya ba su ni'imomin sai ya kwashe albarka daga cikin ni'imar. Shekara 40 yana da wahala ka samu mutum mai cutar olsa. Yau sai ka samu mutum dukkan garinku ko ƙauyenku ba wanda ya kai shi arziki na kuɗi, don kuɗi wani ɗan ɓangare ne na arziki, shi ma kuɗin in na halal ne, ba wanda ya kai shi kuɗi. Amma sai ka samu iya da cutar olsa, ko kwanciya yi a dare sai ya saka alama a agogonsa da ya ba fasa kurba sai ya saka cikin dare sai burge ya shi a jinsu. Don Allah akwai jarabawan da ya kai wannan bacci ma sai ka yanke ka ci abincin ba ka bari cutar da lafiyarka. Sadaka tunda ba a saukar da Qur'ani, yau biyayyar mu ga Allah da imani da aiki na kware wallahi lazim zai bude mana hanyoyin jin dadin halal din Allah. Rashin jin Allah da kafirce masa kuma zai sa koda Allah ya babu abin ya kwashi albarka, a wani lokaci kuma Allah ya dauki abin da muke so din. Allah ta'ala ya bamu ikon binsa, Allah ta'ala ya bamu imani da aiki na kware. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da dukkan ni'imomi gare mu kuma ya saka albarka a cikin su. Na'am. Don haka wani uhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaykum, zan halaltar muku sashin abinda aka yi me aka haramtar muku. Don haka a nan yanzu waye ya haramtar hurriman nan? Allah ne. Amma yanzu Allah ne yake halaltarwa ko Annabi Isa? Shin annabawa suna halaltar da abinda Allah ya haramtar? Ba su yi. Abin da wannan yake nufi shine Allah ne zai haramtar, amma Annabi Isa ne mai isar da sakon Allah ya halaltar da. A ka'idar magana, idan babu shubha a ciki ya halatta dan aike ya kawo sakon kamar nasa ne. Mahaifinka ya kira ka, ya kira abokinka, ya ce to ga wani a waya, karbi wayar wayan nan Muhammadu ku yi magana, yaushe zai kawo maka? Eh to yazo karfe 10 da dare bayan mun gama tarawih. Idan ya je sai sallama, waye ne Muhammad ne, na kawo sakona ne wa baba a gida, iya ne abokin babansa. Tunda wanda za a kawo ya san sakon daga wurin baban ne, din Muhammad ya ce a sako ne, sakona na zo da shi zan ba shi hannu da hannu, ya yi laifi bai yi ba. Tare da ba nasa ba ne na babansa ne, me yake nufi ta shi ɗan aike ne? Yana halarta a jingina sako ga ɗan aike idan ya zama babu shubuhar da ke cikin wannan. Yanzu mun babu misali, da Allah ta'ala ya ce na'am innahu laqur'anun balla innahu laqawlu rasulin karim, innahu laqawlu rasulin karim. Wane ne rasulun karim din nan? Na'am, a ramma yace jibril, a wani wuri jibril ne, a wani wuri ga jibril ne, da ya dara ce tambayan wacce. Akwai innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin, akwai innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir. Ta farkon na cikin takwir ko aya ta 19 zuwa ta 20 idan shamsu kuwirat, ta biyun tana cikin alhaka aya ta 40 zuwa ta 41. Kaga innahu laqawlu rasulin karim, lalle shi qur'anin magana ne nawa? Manzo mai daraja, sai ce zi kuwatin inda bil arshi makin, ma'aboki karfi shine wa Jibril. Na cikin alhaka ma yace innahu laqawlu rasulin karim, kuma Qur'anin. Amma sai sai me wa ma huwa bi qawli sha'ir, ba magana wa ake nufi annabi Muhammad. Kaga magana ɗaya ce, amma annan an ce magana Jibril nan na annabi ne ake nufi, saboda su ne ɗan aike. Mala'ika Jibril zai sauko ya ba wa annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya haddace koya sahabbai, shi kuma karantar da su yake, ai annabi shi yake isar da sakon ga sahabbansa, mala'ika kuma ya kawo annabi. Kaga kowa rasulun ne, amma sai aka ce magana su, amma maganar ai ta Allah ce. Me yasa aka jingina magana gare su dan suna zuwa su karanta ne? Mala'ika an yazo yana karanta masa Qur'anin ne harafi bayan harafi yake ji. To kaga a dan aike sai aka jingina masa maganar, amma asalin tushen ba ta saba ce, magana ce ta Allah. Ina fatan wannan ya fahimtar da mu. Shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma sai bayyana kaman yana haram halattar mana da wasu ababe, ana ma zaka ba mu koda misali akan annabi Muhammad halattarwa da haramtarwa.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Wannan aya na cikin suratul A'raf aya ta 157. Allah ta'ala yace allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat. Kaga annabi ma sai ka ce annabi ne yake halattarwa, me ake nufi? Shi ne ɗan aike na Allah ta'ala ya isar da saƙon Allah ya halattar mana. Kuma wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yana haramtar musu abu mai cutarwa ko mai muni. Kaga anan ba shi ya haramtar ba, Allah ne ya haramtar, amma annabi aka aiko da saƙon zuwa ga duniya ga baki ɗaya. Don haka yana halatta a jingina yin aiki ga ɗan aike idan jingina ba zai rutar ba, saboda akwai ayoyi da dama da sun bayyana Qur'ani magana ce ta Allah, Qur'ani saƙon Allah ne, mala'ika Jibril ke kawo wahayi baya ga wannan siyayyen hadisa yana isarwa zuwa ga sahabbai, daga nan ilimin ya zo zuwa gare mu. Mun gode wa Allah ta'ala akan wannan ni'ima. Abinda ake nufi a nan shine annasara Allah ya halattar musu ababe da dama wanda ya haramtar wa Yahudu, saboda su ne suka haɗu suka ba da Banu Isra'ila, musamman a zamanin annabi Musa da annabi Isa. Don ya ce ne wa ushilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaykum, kaga ba'dha ba dukka bane, akwai abin da zamanin annabi Musa haram ne, zamanin annabi Isa haram ne, amma akwai ababen da aka halattarwa mabiya annabi Isa amma ba a halattarwa mabiya annabi Musa ba. Sai sa yace wa ushilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaykum, mafhum? Tayyib, kamar yanda cin naman saniya da makamantansu duk an halattar da, amma a da ba haka bane. Cin naman raƙumi an halattar, amma a da ba haka bane. To kaga annasara su sun samu halal ne, amma Yahudu ba halal bane. Me yasa aka haramtar musu? Saboda zaluncin su da hana mutane bin addinin Allah da kuma ƙetare iyaka. Mafhum? Tayyib, da aka ce waji'tukum, nazo muku bi ayatin min rabbikum, da ayoyi daga wurin mahalicci, wato shi ne mu'ujizozi. Wannan kuma ke bayyana mana halaskin maimaita magana ko da an faɗe ta in akwai bukata. Ai a aya ta biyu ta baya ta 49 ya ce me, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin, ya kira ya zo da ayar aya ta hadu sai ka da bayyana inni waji'tukum bi ayatin, kaga ji'tukum din nan sau biyu aka maimaita, an faɗa aya ta 49 an faɗa ta 50. Me dalili shine yana da muhimmanci maimaita magana din akwai bukata, sai safi yayin kallon ina magana sai maimaita sau uku dan me dan a fahimta. Maimaita magana yana sa ta tabbata, ma takarrara takarrara, wai abin da ya maimaitu to yana tabbatuwa, ko da haddace abu kake so kai ai kana iya maimaita sai bi uku sai ka haddace shi. So maimaituwan yana sa a haddace a fahimci sakon, wani lokaci za ka karanta sura sau goma ko sama da haka baka fahimci wani sako ba sai ran da kai na karo sha ne sai ka fahimta, saboda maimaitawa na sa a gane. Sai sa Qur'ani a aya ta 49 yace anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin, aya ta 50 yake cewa ji'tukum bi ayatin min rabbikum, nazo muku da ayoyi daga wajen mahalicci, fattaqullaha fi wa alla taqwa, ma'anar taqwa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan takawa din an gaya wa Annabi Isa, ya gaya wa Banu Isra'ila, Annabi Musa ya gaya musu, mu ma Annabin mu ya gaya mana, sako ne na Allah ta'ala na duk mutanen duniya tun daga Annabin farko zuwa ƙarshe, ba wanda bai ce ayi takawa zuwa ga Allah ba. Araba za ka yi ba mu misali,
walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
Wannan aya za ta zama cikin suratul nisa aya ta 131. Muhallul shahid, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, haqiqa mun yi wasiya ga wanda aka ba su lissafi al-yahud wa nasara, wa iyyakum da mu musulmai da ne, an taqullah, ayi takawa zuwa ga Allah. Duk duniya ba abun da ke cire al'umma a kunci kamar takwa. An tambayi Sal bin Habib alayhi rahmatullah, kaji ai sun shiga cikin jarrabawa da fitintunu da musibu kala kala, suka zo wajen Sal bin Habib, sai daga cikin manyan tabi'ai ne, suka ce masa ga fitintunu bala'i yayi yawa, menene mafita? Yace fa atfi'u ha bi taqwallah, idan damuwa ta yi yawa ko musibu ku kashe musifar da takawa. Suka ce me takawa? Yace an ta'amal ta'atallah ala nurin min Allah tarju sawaballah, wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah, ma'anan takawa shine ku yi biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da hasken da ya baku Qur'ani da Sunna bisa ga fahimtar magabata, kuna neman aljanna, sannan ku nisanci sabon Allah bisa ga karantarwar addinin musulunci, kuna neman kariya daga wuta. In kai wannan kai takawa, babu wani abun da yake magance fitina a rayuwa irin takawa. A kashin kanka ne, a gari ne, al'umma ne, komawa zuwa ga Allah a sallama, masan aka sallama ba abin da ya fi karfin Allah. Dan adam ne akwai abin da ya fi karfinsa, ya fi shurin mazaje, amma a wurin Allah babu abin da ya fi karfinsa. Al'ummar da ke neman taimakon Allah dole ta yi kokari wajen gyara alaka tsakaninta da Allah. Idan muna son Allah ya taimake mu, a gidanmu ne, a familinmu ne, a anguwarmu ne, a garinmu ne, a ƙasarmu ne, a Afirka ne, a duniya ne, a ko'ina, matakin farko shine mu tabbatar tsakaninmu da Allah na da kyau. Wannan takawa mun kiyaye ta. To wanda yake da takawa, ko nufansa aka yi da bala'i, Allah yana kare shi daga bala'i. Ba ma yin roka ba, bai ma sani ba a nufe shi, Allah ta'ala yana kare shi. Don haka yace fattaqullaha, ku yi takawa, wannan zai ba ku mafitar duniya, zai ba ku mafitar lahira, wa ati'un, sannan kuma ku yi biyayya, bi ma'ana wa ati'uni, sai ku mun tsa'a. Ita tsa'a ana yi wa Allah, ana yi wa Annabi, sai mun yi magana mai tsawo akan wannan sati da ya gabata, amma aka bi Annabi an bi shi don Allah ne, amma takawa kuma ta Allah ne kadai, ba a takawa zuwa ga dan adam sai ga Allah ta'ala. Amma tsa'a wajibu bi annabawan Allah, mu kuma yanzu mu bi Annabi Muhammad, mu yi imani da saura, takawa kuma sai mu yi zuwa ga Allah ta'ala. Na'am.
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
inna allaha lalli alla rabbi shine mahalicina wa rabbukum mahalicinku fa abuduhu ku bauta masa hadha wannan shine mai siratul mustaqim hanya madaidaiciya inna allaha lalli alla rabbi kalman ar-rabb shine al-khaliq al-malik al-mudabbir duk inda kaga an ce Allah rabbu ne abu uku ne al-khaliq dukkanin mu shi ya halice mu al-malik gabaki ɗaya mu mallakar sa ne al-mudabbir na uku shi yake jujjuya mu yadda yake bukata idan mutum yake bautar Allah inuwa sana bautawa Allah zazzabi da kake yi bauta ne zuwa ga Allah in baka yi bautar Allah a wani bangaren ba za ka yi bangare akwai imma ma'anan wa imma hal bishiya ta yi ganye ta zo kuma ta bushe ta ƙara yin ganye bauta take zuwa ga Allah ta'ala so da haka Allah ta'ala shine mahalicci na injiwa inji annabi Isa alaihi salam wa rabbukum kuma mahaliccinku mafhum yana ga banu Isra'ila ba ya san cewa Allah ne ya halicce shi ya mallake shi yake juya shi su ma haka ne inda cewa innallaha rabbuna ayyai innallaha rabbuna ni da ku amma saboda usulubin qur'ani da iya magana sai ce innallaha rabbi shine mahaliccina wa rabbukum da zaku kaga inda jami'i ya shiga da kila babu shi a ciki amma san da yace shine mahaliccin sa kuma shine me mahaliccin ku shi yasa rububiyya tana da muhimmanci a wurin Allah hatta waɗanda suke kafiri akwai wanda sun yarda da rububiyya Allah ya halitta inda ake sa matsalar su ne me uluhiyya shi kadai ya dace a bauta masa wajibi ne mu sani ba a bautan kowa sai wa sai Allah sai yace inna allaha rabbi wa rabbukum sai ce me fa abuduhu kaga maganar rububiyya ta zo ta kuma rububiyyan nan na abauta wa Allah ta'ala shi ne fakashin bayan rayuwa gaba daya har ma za ka yi bada misali
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
wannan zai zama cikin suratul zariyat ko aya ta 56 da 78 wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta mini asalin bautan Allah shine dalilin zuwa mu duniya yanzu duk da muke tare anan kowa da gani a duniya ya zo duniya da sako ɗaya ne shine me abun da ya kawo shine bautan Allah dan Allah akwai taɗewa da ya wuce an aiko ka wani aiki ga manta da aikin akwai taɗewa da ya wuce an halice mu mun zo duniya da mu bauta Allah wani da ya zo sai manta bautan Allah wani a daƙiƙan jin sai mai da bautan Allah kawai su ne khamsu salawat rayuwar aure babu bautan Allah a kasuwancinsa babu bautan Allah a ofishinsa babu bautan Allah a mu'amalar sarabi ne babu bautan Allah sai ka dauka wai bautar Allah iya kawai a masallaci ne a'a rayuwa gabaki ɗayan ka bautar Allah ne in ka ci abinci yadda Allah yake so bauta aikin lada ne ka wanke hannu ka yi bismillah ka ci bautar Allah kake ne ka zo shiga gida ka yi addu'an shiga bautar Allah ne ka zo shiga banɗaki ka yi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ka shiga da hagu bautar Allah ne ka fito da dama bautar Allah kake ka ce gufura laka ka zo bacci ka tofa addu'o'in da sunna take ayi na karanta ka karanta ka kwanta a bangaren dama kayi bacci wannan baucin bautan Allah kake yi zaman ka da iyalinka kayi rayuwar aure menene ai bautan Allah ne har zabu amalan aure ko mun manta ne ma'anan ibada a wurin Allah shine dukkan rayuwa mu yi ta yadda Allah ya tsara shi dadin musulunci shi addinin musulunci is a comprehensive rayuwa ce babu wani bangaren rayuwa da ba ta ba mai yiwa ka samu wani addinin da ya yi addu'a shiga banɗaki ko fita ko addu'a cin abinci ko addu'a bacci ba mu babu wani abun da za ka yi na rayuwa da babu ko kasuwa za ka shiga ba akwai addu'a shiga kasuwa masallaci akwai addu'a shiga masallaci da safe akwai addu'a akwai addu'ar shiga gari akwai addu'ar fita a gari bacci sai ka masa addu'a mu'amalar ka da iyalinka akwai addu'a ruwa in za ka sha in ka kammala ko ka ci abinci akwai addu'a shan ruwan an ce ka tsuguna ko ka zauna in za ka sha shi ka kurɓa sa uku duk menene
babu wani bangaren rayuwa da musulunci bai taba ba. Shi yasa Shaykhul Islam yake cewa ma'anan ibada shine ismun jami'ul li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. Ma'anan ibada shine wata kalma ce da ta tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma yadda da shi na magana ko aiki a bayyana ko a boye, dukkan ibada ne. Bacci a musulunci in kai shi yadda addini yake ibada ne. Shi yasa da haka bauta kuma Allah ake wa duk duniya, ba a bauta wa kowa sai Allah. Hatta annabawa Allah bai tura su a bauta musu ba, idan ma aka bauta musu za su je filin kiyama su barranta daga bautar da aka musu, dan Allah bai aiko su a bauta musu ba sai dai a musu biyayya a bauta wa Allah. Haza wannan shine siratul mustaqim, hanya wacce take madaidaiciya. A lokacin annabi Musa bin At-Taura ne hanya madaidaiciya, lokacin annabi Isa bin Dindila ne hanya madaidaiciya, a wannan al'umma kuma bin Qur'ani ita ce hanyar ne madaidaiciya. Kowane annabi da ya zo da saƙon Allah in ka bi shiga bi hanya madaidaiciya miƙaƙƙiya. Don haka ita ce addu'a da muke ko a Fatiha a cikin aya ta biyar ko ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Me yasa muke cewa a shiryar da mu hanya madaidaiciya? Mu ba shiryayyu ba ne, a musulmi shiryayye ne, amma kuma yana addu'a. Malamai suka ce al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidaya, ai shiryayye shi yake neman karin shiriya. Yanzu mahaukaci ya yadda ba ya da lafiya, ai shi bai yadda ba, sai dai yan uwansa su taru su kai shi asibiti, amma shi bai yadda mara lafiya ba ne. An ce da mahaukaci ba ka duka, ya ce ai kun tuna mini, shi ya manta. Wa yake gane cewa ya dace zama shiryayye? Shi ne wanda yake kan shiryar shi yake neman karin ka, kamar yadda mahaukaci shi bai san bai da lafiya ba. Ka hadu da aiki ran da ka samu original mahaukaci ka ce wai sai ya gamsu shi marar lafiya ne, aiki ya cika wurin ka, ko magani za a masa da dabara, amma in ka ce masa mahaukaci ne shi bai yadda ba, kai ne yake ganin ka mahaukacin. To haka mu da muke neman shiriya, ai fahimta shiriya yasa muke neman Allah ya kara mana shiriya. Allah ta'ala ka kara mana shiriya, ka samu wani lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله تعالى اعلم.